بنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من اتقى الله جعل له مخرجا وجعل له فرقانا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. bayan haka ƴan uwa, a cikin abin da muka samu a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, roƙon Allah rangwame, sawa'u lokacin da mutum yake cikin jin daɗi da nutsuwa, da kuma lokacin da mutum yake cikin damuwa da matsi. Ya zo a cikin hadisin At-Tirmidhi, hadisin Rifa'a ibn Rafi' الزرقي أبو معاذ الأنصاري الله يجب أن صدرها ما يقارئ الداء أغريش سيكي تيوى سي فشيد كوكا يكي تيوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم أئرن ونن اللوكة أديدي ونن ورن يهوكا ونن منبرن yana kuka yake fada sai manzo Allah yake cewa ku roki Allah rangwame da lafiya salullaha al'afwa wal afiya salullaha al'afwa wal afiya al'afu shine idan ka saba wa Allah kar yayi fushi da kai ya saukan maka da sakamakon sabanka tun a duniya ko ya kama ka a lahira al'afiya kuma shine idan wani abu na kaddara zai sauka wanda zai takura wa mutane ya sa su a cikin matsi to a cire ka daga cikin waɗanda za a jarraba domin akwai nau'in jarrabawa da yake iya zama gwanda mutum ya koma zuwa ga Allah akan ya wanzu a cikin wannan jarrabawar saboda wataƙila jarrabawa za ta zama sanadiyar fitinuwarsa ta hanyar fadawa abin da kuma zai rasa tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa al-Imam al-Mubarak Kafuri a cikin sharhin Sunan at-Tirmidhi yake ijtihadi wajen fitar da dalilin da yasa sai na Abu Bakar ya fashe da kuka. La'alla dalilan suna da yawa, amma daga ciki yace saboda sanin irin halin da mutane za su fada na jarrabawa da ya yi sakamakon abubuwan da ya ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, shi yasa yake tuna wa mutane abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na cewa ku roki Allah rangwame da kuma samun lafiya. Ya zo a cikin hadisin Mu'az wanda Ibn Hibban da Hakim da Imam Ahmad da wasunsu suka fitar da isnadi mai kyau, wasu ma ingantacce, a cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بالناس فتنة. محل الشاعر أنا ألا إن ذاك جرب متاني دو تجربا وتتنا فقبضني إليك غير مفتون. ألا ككر إن زوا غريك ناتكم وإن دب أجربي سدور ننتجنبه. لفظ فقبضني إليك غير مفتون زي إيه أوكر إيه لكتشم أنوني بيو. In fitinar ta zo ka tsame ni ya zama bana cikin waɗanda za a fitina har zuwa ranar da za ka ɗauraina kar in zama cikin waɗanda aka fitina. Kuma zai iya ɗaukar gwanda a ɗaurayuwa ta ya zama sai bayan na mutu na koma zuwa gare ka sa'an nan fitinar za ta samu mutane. Hadisi ya tabbata a cikin Sunan Abi Dawud da Sunan at-Tirmidhi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa kullun ta Allah da safe da kuma yamma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الله إنا روقنك رنغمي دكما سام اللاتيا أرايواتا تدنيا دكما رايواتا تلاهرة أرايواتا تدنيا إن جربات رش اللاتيا كو بلائي كو النوبة كو تتوايا تجكي كو تتوايا تهنك لذات سوكا to ina fatan Allah kamar rangwame in nayi abin da laifi na ya cancanci a saukan min da ita saboda adalcinka to a yafe min ayi min afuwa a share wannan laifin ayi nisa da shi kar a saukan min da wannan jarabawar kuma abin rangwame a bani lafiya kar in shiga cikin wannan jarabawa saboda jarabawa a rayuwarka da lafiyarka masifa ce kamar yadda yake cikin hadisin Tirmidhi na Sayyidina da a gare shi wancan hadisi na Rifa'at ibn Rafi' Abu Mu'az Allah ya kare da a gare shi da manzo Allah sai ce sallallahu al'afwa wal afiyata sai ce domin ba a bawo mutum mumini wani alkhairi ka tukan ba bayan addini da ya kai lafiya wanda yana nuna maka cewa rashin lafiya din na ɗaya daga cikin jarabawoyi da Allah subhanahu wata'ala kan jarrabu bayan sa da shi ko dai dan ya fara kama su da laifin su a duniya ko kuma dan ya jarraba hakurin su da jajircewar su domin in sun koma zuwa ga Allah ya daukaka darajar su wannan yake cewa Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah sannan ya kare cewa Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini Allah ka bani lafiya da rangwame a cikin addini na ta yadda idan bala'i ya taso da yake canja wa mutane aqidarsu da tunaninsu yake canja musu makomarsu yake sawa a yau suna kan tafarki madaidaici gobe kuma su wayi gari sun bi layin yan wuta to Allah kar ka sani a cikin irin waɗannan mutanen saboda lokaci zai zo da yusbihul mu'minu yusbihul insanu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan to in Allah ya baka rangwame a cikin addinin ka sai ka gode wa Allah اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي دإيالي نادى دوكي أتاقى بعد إيه الله كبان رنقمي دلاتيا اللهم استر عوراتي الله كستر تسأريتينا وآمن روعاتي دوان أبلزي ترجي تاني التاير من دهنك لي كوي كشيني كوي كشي من رأيواتا تو الله سبحانه وتعالى كأمن تيني دقوان نم مصيبر don bincike ya nuna da yawa daga cikin mutane wasu tsoron fadawa cikin jaraba ne yake kashe su fiye da yadda jaraba take kashe su kamar halin da muke ciki a yau Allahumma ihfaz awrati wa amin rawati Allahumma istir awrati wa amin rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya Allah in akwai wata masifa ko jarabawa da za ta shigo ta gaba na ina fuskantar ta sawa'un gaban da nake kallo cikin abin da bature yake cewa future da nake fuskanta a gaban da nake kallo inda nake fuskanta ko kuma future ta abin da zan fuskanta a nan gaba to Allah in abiya taho ta nan Allah ka tsare ni Allah ta baya na ma in wata masifa za ta taho Allah ka tsare ni da ita zai yi bayan ka inda ka bari a tafiyarka zai yi kuma bayan ka kwanakin da suka shude na rayuwarka domin misali a yau da muke cikin wannan musiba ta wannan jarabawar rashin lafiyar akwai mutanen da sai bayan sun taho da kwanaki ko da satuttuka sa'an nan kuma sai alamun cutar da suka baro a garin ta iya bayyana a gare su to amma ba a taba gani ko an gane mai karamci da halasti da kirki irin Ubangiji ba ba yadda za a yi ka roƙe shi Allah ya amsa maka ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha hayyun karim Allah yana da kunya gashi da karamci yana jin kunyan bawan sa ya daga hannu ya roƙe shi sannan kuma ya mayar da hannunsa bai biya masa buƙatarsa allahumma istir awrati wa amin rawati allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azmatika an uhtala min tahti
dan ka ƙara tabbatar da cewa samun lafiya da rangwame a wajen Allah subhanahu wata'ala abu ne mai matukar muhimmanci. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man asbaha mu'minan fi sirbihi ko aminan fi sirbihi, wanda ya wayi gari a gidansa a garin su suna cikin aminci, baya fargabar wani abu zai zo ya tinkaro shi ya shigo cikin bala'i, ya sa shi a cikin bala'i, mu'afan fi badanihi kuma sannan da lafiyarsa a jikinsa, inda huqutu yawmihi Allah ya bashi abin da zai ci, faka annama hizat lahu dunya bi hazafiriha, to kaba an tattaro masa duniyar ne gabaki ɗayanta. Hadisi ne ingantacce. Ya zo a cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawan roƙon Allah dan ya raba shi daga cututtukan da za su iya janyo masa matsala. Yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-baras. Allah, cutar fata da take sa fatan mutum ta yi tamoji ko ta yi irin yellow fataw da take iya damun mutum har ta dinga haifar masa da tasabbaba masa wata irin rashin lafiyar da dole sai ya kaurace mutane ko jikinsa ya dinga fashewa, wal juzam da cutar yankewar gabobi kamar kuturta da duk dangin wannan cutar, wa min sayyi'il asqam sannan ya ubangiji duk wata cuta mummuna da take iya tunkarowa ta shafi dan adam, Allah ina roƙonka ka raba ni da wannan cutar, ka raba ni da ita, ka raba ni da ita. Wayannan suna nuna irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba mu shawara wajen kulla alaka tsakaninmu da ubangiji domin neman rangwame da kuma neman nisa daga manya-manyan cututtukan da suke iya addaban mutane, wanda a zamanin yau mun shiga cikin wani yanayin da ba mu da wata kalma da zamu ce sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah, kuma babu abin da zai iya tserar da mu, duk wani mataki da zamu iya dauka sai mun yi tadarrui, ma'ana mun takwarkwashe a gaban Ubangiji subhanahu wata'ala, mun roke shi da zuciyar da sanda muke roƙon sa, muna halarto girman sa da azamar sa da isassa da cewa duk wani abu da ya faru ko wata irin jaraba ce in Allah bai ga dama ba jaraba ba za ta faru ba, ko muna tuno kaskancin mu da irin yadda muke saba masa, ya umarce mu mun ki mu bi, ya hana mu mun fi san abin da ya hana mu, ya bude mana kofofin rahamar sa da kofofin tuban sa mu ko mun dakile mun ki tafiya, duk wani abu da zai halakar da mu shi muke ta kokarin zuwa mu nema. To lokacin da kake nadama kake tuno rauninka a matsayinka na dan adam, tare da ƙara bayyana wa Ubangiji tare da cewa ya fi ka sani cewa kai bawansa ne mai rauni, ka saba masa ne ba dan ka fi son Iblis a kansa ba, sai dan ba yadda za ka yi ne Iblis ya rinjaye ka, watakila sai Allah ya tausaya maka ya kuma taimake ka ya amsa wannan addu'ar taka, ya baka kariya da tsaron da idan ka same shi to kayi nasara a cikin rayuwarka ta duniya. Allah, muna roƙonka ka ba mu tsaro da kariya. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Yan uwa, duk wanda yake rayuwa a wannan zamani musamman a irin waɗannan kwanaki zai fuskanci cewa duk mutumin da ya mutu Allah ya masa rahama ga sharri da masifa ta duniya, domin a da can yawanci mu musibar da muka sani shine mutum ya zama yana da ƙarancin abin hannu, idan mutum ya wayi gari duk irin lafiyar da Allah ya bashi, duk irin ƴancin da yake da shi na kaiwa da komowa, gani yake kamar Allah ya tauye masa wani abu na rayuwa bai karrama shi ba. To amma yanzu an wayi gari munanan cututtuka manya waɗanda ba a tarihi ba a taɓa sanin su ba, sun farko sun bullo suna nuna mana ƙarfin iko da girma na Ubangiji subhanahu wata'ala da buwayensa, da cewa kuma ya gagar kowa ya gagar komai, wanda kai mumini babban darasin da zaka ɗauka a nan shine wato za ka fahimci cewa mai girman nan da cika fushi in ya tashi yin fushi da iya damka kuma shi yafi kowa tausayi shi yafi kowa nuna soyayya ga duk wanda ya taho zuwa gare shi shi yafi kowa karbar duk wanda yake neman a karbe shi a lokacin ne zaka iya maida hankalinka wajen roƙon Ubangiji subhanahu wataala domin ya maka duk abin da kake bukata cutar coronavirus wadda cuta ce karama baiwa daga cikin bayin Allah wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara bayyanar ta a wannan karshen zamanin wanda mutanen baya ba su san da ita ba wanda mun sani akwai dalilai da yawa da kan iya sawa cututtuka su bayyana amma babban dalili shine fushin da Allah subhanahu wataala yayi da bayin sa da suke saba masa sanadiyar haka yakan saukar da wani nau'i na horo domin watakila amfanin wasu daga cikin bayinsa da za su tsorata su koma zuwa gare shi ko kuma saukar da aya da izina ga waɗanda suke gwada cewa sun kai inda suka kai an waye gari yau fasaha da kimiya ta kai inda dan adam yana iya yakar abin da yafi komai karfi dan adam yanzu yana iya yin hadari ya harbe shi da nakiya ya zubar da ruwa yayi iri ya sa a ƙasa ya takura wa ƙasar ta fitar da abun ba a lokacin da ta saba fitarwa ba kuma ya ci abun jikinsa ya ginu sai ya zaci cewa shi ke iya mallakar komai an yi lokacin da ɗan adam ba wai ya magance rashin lafiya in ta faru ba yana iya ɗaukar dukkan wani mataki na iya tsare kansa daga dukkan cutar da take iya faruwa an yi ƙasashen da a yau cututtuka na gado na amosanin jini da ake iya samu al'amradul jiniya yanzu dan adam ya iya control ɗinsu yanzu akwai ƙasa kamar Malaysia yanzu an daina haifan mutum da jini AS ko SS duk wanda ka ganshi a Malaysia inda dan Malaysia ne AA ne da shi kuma duk inda cutar malaria ta kai da bala'i idan aka tsara mutum sai an ga ya koma zero ba shi da malaria wannan kuma Malaysia ƙasa ce daga cikin ƙasashen da suka ci gaba amma ba ita ce kan gaba a ci gaban duniya ba ana ta tunanin yanzu za a samar da tsarin da ɗan da kake so ma shi za ka haifa ya atikal walad hasaba talab ka ba da oda kamar yadda za ka ce ina so a haɗa min shinkafa da wake da taliya da duk abin da kake so a kawo maka to yanzu za a zo lokacin da yaro ma in kana so za ka je ka faɗa a asibiti ga irin ɗan da kake so za su ce ga yadda za ka yi kuma wai ka haife shi to wannan in ya tabbata mun tabbatar da a cikin ƙudura Allah ne da baiwarsa ya san wa ɗan adam wani abu na ilimi domin sifofinsa su ƙara bayyana ga 'yan adam a duniya su ƙara sanin cewa lallai Allah shi ne mai halitta to amma gefe guda kuma ɗan adam yana ci gaba ta wannan ɓangaren kuma Ubangiji subhanahu wataala yana ƙara fito masa da wasu abubuwan da suke nuna cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila cewa duk abin da kake taƙama da shi to kuma ta 'yan ƙanƙanuwar hanyar da ka rena sai Allah ya sa wata jarrabawa ko bala'i ta fito maka ta wannan wajen kuma ka rasa yadda za ka yi da wannan jarrabawar iya coronavirus kawai ta isa duk masanan duniya da masu ƙoƙarin cewa ga dalili ga sauransu duk dai an halu akan cewa wasu ƙwayoyin cututtuka ne da ba su da magani maganinsu kawai shi ne Allah wataƙila duk wanda ka ga ya warke to ba wai maganin da aka ba shi ne ya warkar da shi ba halittar da Allah ya masa a jikinsa ne ta warkar da wannan abin a bisa bincike da suke cewa ana cewa wataƙila wannan cutar ta samo asali ne sakamakon abin da suke cewa kenan wasu sakamakon abin da ake kira alharbul biologiya biological terrorism al-aslihatul biologiya wato yaƙi ne ta hanyar kimiyya yanzu abu ya taso ya bayyana a China duk da cewa coronavirus tun asali tun kusan shekara ta 2012 an gano ta a gabas ta tsakiya zuwa shekara ta 2015 an samu bulluwarta a kusan ƙasashe 21 mafiya yawancin su kasashen gabas tsakiya ne a ciki kuma da America da wani yanki na China wanda har wannan yasa hukumar lafiya ta duniya ta yi nazarin ta tace wannan ya kamata a sa ta a tefe na bintike domin zai yiwu ta iya zama wani bala'i da zai iya gagarar duniya wannan yasa ake ta bintike akan ta har zuwa yanzu lokacin da ta bayyana take nema ta gagarar duniya ko mu ce ta gagarar duniya Allah ne kai zai iya mana maganin ta to wasu sai suke ganin cewa masifa ce da mutane ne suka kawo ta kuma da gangan China na zargin America America na zargin China sakamakon gogayya da suke da bugawa a wajen gasa ta tattalin arziki wanda kuma duka tattalin arzikin in an same shi baya iya maganin rashin samun nutsuwa ta can cikin zuci wacce addini ne kai yake iya samar da ita an wayi gari ana zargin akwai waɗanda ake kiransu genetic engineers wato waɗansu hatsabibai masana kimiyyar ƙwayoyin cututtuka wanda an ce ba su da yawa a yadda ake zargi ake cewa a duniya kamar da muke karantawa muke gani muke ji wanda su ake kira idan ana so a yaki wata ƙasa ko a yaki wata al'umma da wata cuta to sai a samu wani virus wanda yake asalin sa akwai shi to sai a yi shawara da su akan ya za a yi a halicci wani abu karkashin wannan virus din domin ya iya zama matsala kaza ga mutane iri kaza Allahu a'lamu gaske ne ba gaske bane ba mu da tabbas tunda an yi bincike a India bayan wannan bala'in da ya barko a China sannan kuma yazo ya karade kusan duniya ko ina yanzu a Italy ji an bada mafi yawan alƙaluman mutanen da suka mutu wanda kuma yanzu an tabbatar da cewa dan adam dai ba shi da wani abu na kariya da zai iya hana shi kamuwa da wannan cutar sai dai in bata zo ba mu kuma muka ce sai ikon Allah ne kadai zai iya hana ka kamuwa da ita to binciken da an ga cewa a ita wannan cutar yanayin ƙwayoyin halittar da ake kira DNA da ke tattare da wannan cutar ya sha bamban daga asalin yadda aka gano ta tun farkon al'amarinta sau da yanzu an gano cewa tana ɗauke da sinadarin wata cuta da ake kiranta SARS Severe Acute Respiratory Syndrome wacce bahaushe ke cewa cutar makaro ko sarƙewar numfashi da kuma DNA na cutar AIDS wacce take karya garkuwar jiki ta hana dukkan wani kataɓus da garkuwar jiki za su iya yi domin ba wa ɗan adam kariya sannan kuma da asalin DNA na ita cutar corona din wanda asali wani suna ne na group din waɗansu cututtuka guda bakwai ne likitoci suke cewa ko guda nawa guda shida ita ce cikon ta bakwai din wanda su wasu na tunanin cewa an kirkire ta ne domin a karya tattalin arzikin China wasu kuma suna tunanin a China ce ta kirkire ta domin ta karya tattalin arzikin America shi yasa farkon da abin nan ya faro mu saboda karancin wayewanmu da rashin tunaninmu sai muke tunanin duk abin da ya samu dan adam to abin mai munna ne saboda ko ba addinin mu ɗaya ba ma tsayawa mu yi ta faɗa wasu sai ya ɗawa suke alhamdulillahi China da suka wa musulmai kaza su ma gashi Allah ya musu kaza baka san cewa ita annoba in ta tashi ba wai kafiri take nema ba kawai watakila yar aike ce Allah ya aiko ta idan mutane suna cikin ku Allah ya tashi jarraba su zai iya jarraba ku tare da su din an je can a tantance ko ba komai ai kai baka ji dadi ba da an bakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin ku wanda shekarunsa suka yi tsayi kuma aikin sa yake kyau sai yasa muke cewa abin nan da ya taso jama'a mu yi addu'a ubangiji Allah ya dakatar da shi idan kuma ba zai dakata ba Allah ubangiji ya tsare mu tunda idan tattalin arzikin China aka nufa da wannan musibar misali bisa ga kaddarawa in haka ne in China ta yi asarar biliyan ɗaya kai kanka da ba ɗan kasuwa ba sai ka ba da contribution wajen biyan wannan kuɗin har da riba in America ta yi asarar biliyan ɗaya wallahi kai ma sai ka ji a jikinka dole sai ka biya har da kuɗinka za a iya biya Dole haka kai dan adam kakka yi farin ciki da kowane irin bala'i. Ba riba bane dan duniya ta shiga cikin musiba. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo Madina da bala'in masassaran Madina ya damu mutane, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi ya addu'a sai ce Allah ka dauke ta kamar da ita wuri kaza, kuma Allah ya dauke ta kamar da ita wuri kaza din. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ikon da zai roki Allah ya saukar da annoba akan kafirai gaba daya, amma Allah bai roka ba, sai dai kawai ya hada su da Allah, Allah ne kadai ya sanin me ya kamata a yi musu. To dai duka wannan maganganun da ake ta faɗa an je an dawo, cuta ce ta bulla tana da wahalan magani. Amma ƴan uwa, abin da yasa nayi kokarin in yi muku wannan bayanin dan in tuna muku cewa wajibi ne a matsayin mu na musulmai na farko mu koma zuwa ga Allah mu roki Allah kariya, kuma Allah ya yi mana. Yanzu an fara kulla makarantu, ana nan a wasu kasashen an kulla masallatai. Yanzu kana Saudiya za ka yi kuka ku tambayi ƴan uwa da suke can, kana ji ana kiran sallah ma baka iya tuwa masallaci. Wato duk abin da ya shiga tsakaninka da ganawa da Ubangiji, to wallahi wannan ba karaman musiba bace. Kuma hukumomi suna da dukkan dalilin su na daukar mataki na kariya, koda za su yi maka mugunta ko kai kana zaton za su yi maka mugunta. In hukuma ta ce ayi kaza dole ayi, ba yadda za a iya. Yanzu jiyan nan muke jin labarin an sanar a Abuja an ba da takardu zuwa ga yara na makarantu cewa za a rufe makarantu da shopping malls da sauransu, kuma ba wanda zai fi cutuwa irin talaka. To amma muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da Allah ya kaddara mu adadin alkaluman kamuwa da wannan musibar, mu a yankinmu ba shi da yawa, kuma a rashin yawansa ma yawanci daga wani wajen ake zuwa da shi. Kuma galibi hasashe yana nuna Allahu alam, duk da wannan ba zai sa mu sake ba, yanayin gininmu da tsarin da Allah ya mana yana da dan nisa ba bashai wajen kamuwa da wannan annobar. Amma duk abin da ya samu dan adam irin ka zai iya samun ka. Haka wajibi ne mu koma zuwa ga Allah. Abu na biyu kuma mu zage dantse wajen tsafta da addini ya fadakar da mu, da kuma din nasihar da likitoci da masana lafiya da ƙwararru suke bayarwa wajen wanke hannu, sanya abin da zai iya hana ka kamuwa da ƴan ƙananan cututtuka in ka shafa shi a hannunka. Sannan muna roƙon Allah kada ya kawo lokacin da za a hana mu taron ibada da bautawa Allah. Allah kada ya kawo lokacin da za a hana mu taron sada zumunci da ganawa da juna. Ga azumin watan Ramadan yana tahowa, in wannan musibar ta ci gaba a haka irin alherin da ake samu a watan Ramadan ba za ka taɓa gane cewa muna cikin ni'ima ba sai irin wannan lokacin ya faru. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wataala kar ya gwada mana zartewa wannan matsala har izuwa lokacin da Ramadan zai zo. Muna fatan su kuma duk wanda Allah ya jarraba, Ubangiji Allah ya tsirar da su. Idan Allah ya yi fushi da mu ne sakamakon laifinmu, muna tuba zuwa ga Allah, Allah subhanahu wataala ya yafe mana. Allah subhanahu wataala ya ba mu mafaka da kariya. Kar mu manta da waɗannan addu'o'in da muka ambata da sauran addu'o'in da malamai suke faɗakar da mu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. In ka karanta amanar rasulu da daddare ba wani abu da zai zo ya same ka, kowace irin cuta ce. Idan ka tashi ka karanta falaki da nasi da qul huwallahu, Allah zai baka kariya. In ka karanta ayatul kursiyu, in shaytanu ne ma suke zuwa da cuta, Allah zai baka kariya. In ka karanta bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i huwa as-sami'ul 'alim, so uku da rana da safi, to har akai yamma ba wani abu da zai same ka. Akwai Aban ibn Usman da yake bawa tabi'in labari, sai tabi'in cuta barin jiki ta same shi, sai ce na san kana so ka ce min sai cuta barin jiki ta same ni, kuma ina ta addu'ar nan, yace wallahi ran da za ta samu manta ne ban karanta ba, ran da ta samu sai da na tuna ashe ban karanta ba. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ko hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshi azim. In ka karanta su bakwai, duk wanda zai isu nufe ka da masifa da jarabawa, Allah zai ije maka. Sannan ga addu'o'i specifically waɗanda su kuma suna ayyana maka wani nau'i ma na cutar da Allah zai tsare ka da shi, kamar wancan ta hadisin Anas, Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi, da sauran abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da su da kariya. Sannan ga addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi idan zai kwanta daga bacci, wadda a ciki yana cewa wa min kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Allah duk wani abu da zai taso cikin dare ya mamaye mutane in dai ba zai taso da alheri ba Allah ka tsare ni da shi. To muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu tsari da kariya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.